sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe 11 na safe a gogon gundumar Colombia. A wannan rana ta yau Asabar 18 ga watan Satumba shekara ta 2021, Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su, bari ciyaman ya fara muna da kanin labarai.
Gwamnatin mulkin soja ta Gini ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ga matsin lambar shugabannin Afirka ta yamma na barin haɓaɓɓaren shugaban ƙasar ya bar ƙasar. Akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da 20 suka samu raunuka sakamakon fashewar wasu ababa guda uku a yau Asabar a garin Jalalabad da ke gabashin Afghanistan. Wani kuma ta yi ba da shawara na gwamnatin Amurka ya yi watsi da wani shiri jiya Juma'a na fatabbatar da yin amfani da dama wajen karɓar rigakafin coronavirus ta uku.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A ɓangaren rahotanni kuwa, za a ji cewar an samu damar kubutar da babban hafsin sojin Najeriya da aka ɗauke a jami'ar sojoji ta NDA a Kaduna.
Shi wannan labari ne mai karfafa zuciya, mai karfafa zuciya ga gwamnati, mai karfafa zuciya ga duk wani soja da yake saye da uniform, mai karfafa zuciya ga iyalin wannan yaron wanda aka sace.
Tabarbarewar tsaro a Najeriya a yau ta fi ɗaukar hankalin al'umma.
Bacci ya doke ka, wasu sun shigo daga baya, kaga sun dauki mutanen gaba sun ga doka a cikin daji sun kai da su.
To kadan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin duka shirin. Bayan rahotannin sai mu kawo muku shirin mu na adawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin mulkin soja ta Gini ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ga matsin lambar shugabannin Afirka ta yamma na barin haɓaɓɓaren shugaban ƙasar Alpha Conde ya bar ƙasar. Dubannin mutanen Gini sun yi zanga-zangar adawa da takunkumin da aka akaba wa ƙasar su, yayin da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma biyu suka isa don tattaunawa da shugabannin juyin mulkin a jiya. Amma ba kawai a wajen filin jirgin sama na Conakry babban birnin ƙasar ba, inda aka nuna rashin amincewa. Gwamnatin mulkin soja ta Gini, wacce ta kwace mulki makonni biyu da suka gabata, ta ce ba za ta miƙa kai ga bukatun yankin ba, ta kuma kyale hanɓararren shugaban ƙasar Alpha Conde ya fice daga ƙasar. Akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da 20 suka samu raunuka sakamakon fashewar wasu abubuwa guda uku a yau Asabar a garin Jalalabad da ke gabashin Afghanistan, inji wani jami'in kungiyar Taliban. Zuwa yanzu muna da rahotannin mutuwar mutane biyu da waɗanda suka raunta kusan 20, inji jami'in na Taliban wanda ya nemi a saka sunansa, kuma ya ce an kai harin ne kan wata motar sintiri. Mata da yara na cikin waɗanda suka jikkata, inji shi. Ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano girman ɓarnar da musabbabin fashewar. Har-harin su ne fashewar mabumai na farko tun bayan ficewar Amurka daga Afghanistan. Wani jami'in sashen kiwon lafiya na lardin Nangarhar ya shaida wa kamfanin dillancin labarai ne AAP cewa mutane uku sun mutu yayin da 18 suka jikkata. Kafafen labarai na cikin gida da dama sun ba da rahoton har-haren, sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu da raunata 19. Wani kwamiti mai ba da shawara na gwamnatin Amurka ya yi watsi da wani shiri jiya Juma'a na tabbatar da yin amfani da dama wajen karɓar rigakafin coronavirus ta uku, wanda ke haifar da kuma baya gwamnatin shugaba Joe Biden, wacce ta yi nasarar samun ƙarin rigakafin ga kusan dukkan Amurkawa. Ta hanyar jefa ƙuri'a 16,000, kwamitin ba da shawara kan allurar rigakafi da abinci da magunguna ya yi watsi da amfani da masu ƙara kuzari. Yana mai bayanin karancin bayanai kan amincinsu da kuma karancin shaidu game da kimarsu. kwamitin mai zaman kansa ya amince da karin allurar rigakafi ga mutanen da shekarun suka haura 65 da haihuwa ko kuma ke cikin hadarin rashin lafiya mai tsanani. Kamfanin hada magunguna na Pfizer ya nemi cikakken izinin yi wa mutane masu shekaru 16 da haihuwa allurar ta uku, shawarar da gwamnatin Biden ta goye baya. Fadar White House ta bada sanarwa a watan da ya gabata cewa Amurkawan da suka karɓi allurar Pfizer ko Moderna za su iya samun rigakafi ta uku a watanni 8 bayan karɓar rigakafin su ta biyu.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kamun mu kai ga kashi na biyu. Bar mu fara da rahoton mu na farko, inda a Najeriya rundunar sojin ƙasar ta bada sanarwar kubutar da babban hafsan sojin nan da yan bindiga daɗi suka ɗauke kuma suka yi garkuwa da shi a daidai lokacin da suka kai wani samame a jami'ar horar da sojoji ta NDA da ke garin Kaduna. An dai samu nasarar kubutar da shi bayan musayar wuta. Wakilinmu a fannin tsaro Hassan Maina Kaina ya yi komuna da ƙarin bayani.
Ongoing efforts that we are making to recover the abducted officers.
Dan makarantar horar da hafsoshin sojoji ta Najeriya NDA Major General Ibrahim Manu Yusuf kenan lokacin da yake jawabi a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Wakilan Najeriya dangane da irin kokarin da ake na kubutar da hafsanan da yan bindiga daɗi suka sace yayin da suka kai hari a makarantar. Kasa da sa'o'i 44 da yin wannan jawabi, sai ga labarin an kubutar da hafsan da yan bindiga suke garkuwa da shi. Wata sanarwa da kakakin runduna ta daya na sojojin Najeriya Kanar Izindu Idima ya sanya wa hannu ta ce wani aikin haɗin gwiwar jami'an tsaro da aka yi ta yi ba dare ba rana ya kai ga rugurguza sansanonin yan bindiga daɗi a Afaka da kuma wasu yankunan birnin Gwari, da hakan ya yi sanadiyar hana kaɗin bin yan bindiga musamman a wayewar garin Yau. Sanarwar ta ce sojoji sun yi musayar wuta sosai a ainihin sansanin da ake rike da shi wannan hafsa Major CL Dachon, kafin daga bisani kuma a kubutar da shi ko da yake ya dan sami wasu raunuka amma an mai magani kuma tuni an mika shi ga hukumar NDA. Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya da ke zama masanin tsaro tsohon ɗalibi ne a makarantar ta NDA.
Shi wannan labari labari ne mai ƙarfafa zuciya, mai ƙarfafa zuciya ga gwamnati, mai ƙarfafa zuciya ga duk wani soja da yake saye da uniform, mai ƙarfafa zuciya ga iyalin wannan yaron wanda aka sace. Saboda wato abin da yake ba soja kwarjini ya shiga yaki gaban shi gadi a cikin aikin soja shine sanin cewa duka abin da ya same shi ɗan uwan shi da suke bayan shi da kuma gwamnati za ta tsaye tsayin daka daga cewa sai inda ƙarfi ya ƙare sai kuma inda rai ya halin shi, amma in ba haka ba sai an karɓo shi da ran shi da lafiyar shi da adalci. Duk soja yana da wannan ƙarfin kuma dole ne su shugabannin sojoji da kuma gwamnati a duk inda wannan abin ya faru aiki ne mai hatsari, haka za ta iya faruwa ko a sace ko a bace a cikin daji duk tana faruwa. Amma shi dole soja abin da yake bashi kwarjini shine ya san cewa ƴan uwan shi wanda suke bayan shi za su yi duk abin da ya kamata sai su ga cewa sun kubuto da shi. Wannan kamar wani zance alƙawari ne na jini dake tsakanin soja da soja. Labari ne mai ƙarfafa zuciya shi wannan yaron da aka sace, ina san bai taba yanke kaunan cewa duk yadda za a yi soja suna nan suna neman shi ba.
Dangane kuma da yadda har aka shiga makarantar aka ɗauke shi wannan Hafsa, Group Captain Sadiq Garba ya ce akwai abin yi.
Ƙara training akan cewa Allah ya ba mu sa'a yanzu an ciro mai guda ton an ce in banda dan kwarza ne da ji ba abin da ya same shi. To amma kuma ya kamata yanzu a horarwar soja har da irin wannan abin nan din kada bariki da kuma in an dauke mutun ya za a yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki da. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Fadakar kungiyar 'yan adawa na kasar Hungary sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau Asabar a zaben farko na kasar da suke fatan shi ne makasudin kawar da Prime Minister Viktor Orban. Bayan shekaru da aka yi ta cece kuce da asarar dimbin zaɓuɓɓuka, 'yan adawa daga baya sun haɗu tare da manufa ɗaya don tura shugaban da ya daɗe yana mulki daga mulki a zaɓen mai zuwa. Kawancinsu na jam'iyyu shida wanda aka fa a bara ya kunshi jam'iyyun siyasa daban-daban masu saucin ra'ayi da masu ra'ayin mazinjiya. Suna zargin oban mai shekaru 58 wanda ke yawan fada da Brussels kan bakin haure da ka'idojin doka da cin hanci da rashawa da cin zarafi tun lokacin da ya hau mulki a shekarar 2010. Yanzu suna fatan sabon tsarin zai zama hanyar su ta kayar da jam'iyyarsa ta fight mai girma a Hungary. Yarjejeniyar jirgin ƙarƙashin ruwa na nukiliya na wannan makon tsakanin Amurka da Australia na barazana haddasa rarrabuwar kauna a Australia, inda tuni wasu masu suka suka ce yana yin haɗari ga tsaron Australia maimakon inganta shi don fuskantar sojojin China da ke tekun kudancin China. A ƙarƙashin yarjejeniyar, Amurka za ta taimaka a Australia ta gina aƙalla jiragen ruwa masu ƙarfin nukiliya guda 8 a cikin shekaru 20 masu zuwa, da mai gurbin jiragen ruwanta na yanzu da ke aiki da diesel guda 6. Wannan shine karan farko tun shekarar 1958 da Amurka ta raba fasahar nukiliya ta ƙarƙashin ruwa, kasancewar a baya kawai ta raba ta da Ingila. Yarjejeniyar ita ce babbar alamar haɗin gwiwar tsaro mai ban mamaki wanda ake kira AUKUS, wanda shugabannin kasashe uku suka sadar: Australia, Britain da Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Haka muka shigo taskar rahotanni. Har yanzu a Najeriya ana cikin halin rashin tabbas ganin ko an rufe wata kafa wata kuma sai ta sake bullowa a kan lamuran rashin tsaro, abinda masu sharhi ke kallo tamkar an kashe maciji ba sare kanshi ba, wanda ke nuni da hakan kuwa shine yadda har-haren ta'addanci ke waita a wasu sassan kasar. Duk da yake mahukunta na ikirarin cewar suna kokarin murkushe 'yan ta'addar a wasu yankunan. Daga birnin Shehu ga wakilinmu Muhammad Nasir dauke da karin bayani a wannan rahoton da ya hada muna.
Dangane da matsalar rashin tsaro a Najeriya, a iya cewa dai lissafi na ci gaba da kwancewa 'yan kasar, saboda kullun duban suka yi matakan da ake dauka su magance matsalar, ita kuwa sai ƙara bazuwa take yi da mai 'yan fashin daji na ci gaba da kai farmaki a sassa daban-daban. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar, jama'a da yawa ke kasa bacci da ido biyu rufe duk da dokokin da gwamnatin jihar ta saka, ciki har da na hana zirga-zirga da dare. Abinda wasu ke ganin dokar ba ta shafi 'yan bindiga ba, domin cikin dare ne suke aika-aikarsu, kamar yadda ya faru a garin Acira a ƙaramin mulki ta Wurno.
Sunana Bilal Muhammad Acira. Wallahi ngal amari ni dai ina cikin gidan Jihalbin Bindiga na harko, ni kuma jin na biyu sai madara ce na Jihalbin Bindiga ne ce mata awo, amma ba ɗan bangana ba wallahi ga ta wucewa gida. Sai ni ji wani can gina makwanci na guda shi ma ya rike bindiga tana ta. Daga nan gaskiya ni dai bayan sun hita sannan muka hito ga shi a muka tarar da su, sun hita da shi Alhaji Sa'adu, sun hita da Alhaji Malami da Mata Kusuma, dan ko shi sun shi ya hito tare da shi sai ya lema da gudu ya hito har sun halbai sun halbo, sai Allah ya sadi wasu sun shi ba sai bul ya zo jahannumai.
Mutanen yankin na ganin ya kamata hukumomi su sake daukar mataki akan dokokin da suka saka,
saboda mu dai nan a ce da an daukar mana mataki ciyar kare 6 kowa haki ka ajima shin ɗinka, to ka ajima shin ɗinka kana cikin ungo dole ka zauna ka shige kila bacci ya doke ka, bacci ya doke ka, wasu sun shigo daga baya kaga sun dauki mutanen gaba sun ga doka cikin daji sun kai da su, dan ba wai gidaje za su da su ba, kuma tabbas an kira da doguwa an ce an ga sun wuce da su, to kaga akwai matsala saboda ba doki mataki ne mu an daukar mana mataki, amma can daji ba doki mataki ba, don Allah kamar yadda zamfara ta yi ya kamata a matsalan ba a taimaka a ceto rayuwa.
Ko bayan wannan harin an samu rahotanni na kai hare-hare a yankin Ilela da kuma Tureta duk a dare daya. Waɗannan hare-haren da suna zuwa ne lokacin da rundunar 'yan sanda take cewa ta shirya domin tunkara ɓarayin da ke sulalowa daga jihar Zamfara zuwa Sokoto, a cewar kakakin rundunar ASP Sanusi Abu Abubakar.
A dalili da haka ne shi ma inspector general na ƴan sanda ya karo yawan mobile men zuwa jihar Sokoto suna kan zuwa yanzu haka saboda access din na dange shuni da tureta inda wa'annan bata gari idan sun ji wuya zamfara sai su shigo to a shirye muke da zuwan su ba wuri ne yanda za su zo su labe ba
masharhanta irin professor Tukur Muhammad Baba na ganin cewa dama ya kamata hukumar ta tsammaci samun haka sanadiyar fadan da ake yi da ƴan ta'addar a makwabta.
Ajiri dai abin da ya kamata yi shine hukuma ta sake tsari fa. Wannan abin ba ƙarya bane ba kuma jita-jita bane cewa shanin tsaro yana tabarbarewa. Kofofi ne sun yi yawa don haka duk inda mutum inda suka samu shiga za su shiga. Shi kuma dan adam dama haka yafi so inda zai cin karensa ba babbaka. Don haka abin da yake faruwa kenan kashe maciji ake yi ba a tsare masa kai ba.
Yanzu dai da yake karin jami'an tsaro da aka turo sun fara isa yankunan da aka tura su a binjira a gani tasirin da tura su zai yi ko kuma aka san haka. Muhammad Nazir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Batun tabarbarewar tsaro shine abu mafi daukar hankali a kasashen yamma da hamada inda jamhuriyar Nijar ma turancin yake tsaya a yayin wani taron sarakuna da hakimai dake gudana a ƙarshen makon nan a garin Ingala dake jihar Agadez shugaban kasar Muhammad Bazoum ya gargadi shugabannin al'umma na jihohin Taho da Agadez da su ba da himma wajen tabbatar da zaman lafiya mai daurewa. Wakilin Musule Bumuni Barma ya halarci taron ga kuma ƙarin bayani da ya aiko mana.
La'akari da irin fitintunin da ke tasowa lokaci zuwa lokaci a tsakanin kabilu mazauna jihohin yankin arewacin Nijar da irin sabanin da ke kunna kai wani zubin a junan makiyaya ko kuma a tsakanin manoma da makiyaya a daidai lokacin da illolin canjin yanayi ke shafar ayyukan mazauna karkara yasa shugaban kasa Muhammad Bazoum jan hankulan shugabannin kabilun Fulani da Bugaje da Larabawa makiyaya akan muhimmancin zaman lafiya yana mai tunatar da sarakuna da hakimai nauyin da ya rataya a wuyansu.
Allah ne ya baku shugabanci kuma Allah ne ya baku amanan kiwon jama'a ku yi aiki cikin adalci cikin iyawa kurewa cikin sanin dokoki don yin amfani da su. Akwai matsala babba a ƙasarmu saboda akwai ƙarancin ruwa na sama kenan hakin da yake tashi bai isi dabbobi ba amma hayo gashi nan tabarkalla mu da muke miliyan 3 zamanin da muka samu incin kanmu yau mun kai miliyan 23 ruwan sama sun yi kadan amfanin dashi ya rage kwarai shi yasa ake neman dashi a wuraren da aka ce ainihin su na kiwo ne ana neman wurin gona a wuraren da aka ce hanya ne burtali ne na bisashe wanda ya kamata su je kudu su bi kuma a kudu din ma an ruhe iyakoki a shekarun nan da suka gabata musamman bana
halin da ake ciki a yau a kasar Mali da yadda lamarin ke shafar kasashe makwabta irin su jamhuriyar Nijar wani abu ne da ke dauke da darussa da dama.
Ina kira gare ku ku kiyaye abin da muka gani can a Mali kar ƴan ta'adda wa'anda su suna aikin da musammanin shi ba su kawo fitina tsakanin kabilunmu. Abinda aka san mu da shi shine zaman lahiya da Hilani da Bugashe da Larabawan wannan yankin nan tun tarihi wannan yankin nan ana zaman lahiya. To wannan zaman lahiya a tattalinta muna cikin lokaci mai maras dadi sai mun daure sai mun yi hakuri kanu
shugaban kasa wanda ke wannan bayani a wurin taron sarakuna da hakiman jihohin Agadez da Tawa a ƙarƙashin inuwar hukumar wanzar da zaman lafiya wato Haute Autorité à la Consolidation de la Paix ya shawarci masu ruwa da tsaki a wannan zama na Forum de la Paix su hada gwiwa da gwamnoni da kantomomi da ma alƙalan shari'a yayin gudanar da irin wannan taro a nan gaba. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Ingal a jamhuriyar Niger.
To baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin buna da lafiya baba ya ku makin rinne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin hayyan shirin da lafiya na jamhuriyar Nijar ne akan batun yawan hatsarin ababen hawa dake sanadiyar asarar rayuka a kasar Alhaji Zakawana Attau babban magatakar danya a ofishin ministan sufuri shi ma ya mana karin bayani akan wannan batu yana mai cewa
lalle mutane sun lura da kwanakin nan ana samun hadira na wannan kamfanoni masu zirga-zirga da wani jama'a to kasar shadari Allah na kawo shi kuma mutum shi ma yana jawo shi to sai kasance da a yau babu wanda ya kuka kamar masu kamfanonin nan tunda kowane hatsari aka yi sai sun kire mu komun dare sai mu ai ga mota ta kwadu wuri kaza kuma ga yanda aka gaya musu ga abin da ya kawo hatsarin to mu wannan abu sai sai mu dauka amma muna jira sai hukumomi kamar shantarma da yake su kadai ne suke iya zuwa su je su gano abin da aka yi su rahoto kuma da intervention da premier intervention kamar su zo su yi agaji na hali to su ne muke jira su kawo rahoton wannan rahoton da jandarmar ta kawo da shi ne muke aiki to kun san kwanaki inda kun lura ministan sufuri da wanda jama'a da mai girma Adamu Umaru kwanaki ya zagaya wasu kamfanoni na transporting ya zagaya ya ga yanda suke aiki to kuma yanzu sai idan zagaya waye ga sauran da yawan ɗan zagaye kadai sai ce to garaye El Mahaura shine aka zo aka yi taro da ministoci wajen guda biyar wanda su ma wannan abin ya shahe su hadarin ya shahe su akwai ministan kasan kuɗi akwai ministan gyaran hanya akwai ministan cikin gida da ministan tsaron kasa to yanzu da aka zo aka yi taro minista ya tambaya me yake ka duka wannan abubuwan da aka zo aka diba aka ga kowane bangare zai ga lahin shi sai mun sace to zai sa kwamiti ne za ya sawa wanda za zuwa ya nazari ya diba ya ga menene ke kawo wannan Umar Abu Aisha kuma menene maganin wannan abu to shi kuma kwamitin shine da mu mutane NN transport da masu da ministan kiwon lafiya da ministan gyaran hanya da ministan tsaron kasa da ministan cikin gida da ministan shi kasayin kuɗi da ƴan society civil kuma da mai taya mai kuma da su wa'annan kamfanonin to shine yanzu an sa kwamitin ana jiran mu tsaya mu shi hannu sannan sai mu fara aiki Allah ya rufe sati guda ne za mu dauka don mu hito duka abubuwan da ya kamata a yi saboda a samu lahiyar wannan hadira abin da ya kamata mutane su sani yau kamfanonin nan suna jin zafin abubuwan da ake saboda da an yi badawa wata mota ba a ƙara samun ta ba ta aiki duban na ɗaya in aka yi wata mota yanzu cikin wannan hadarin da ake akwai mota sabuwar mota wadda balaguranta ne na kwari amma ta kwadi saboda wata kusa ce ba a san da aka yi ba ita ta kada wannan hadarin yanzu sun dauki wata mota da kuma sun aika mutan kamfanin wanda ya kila musu mota to kun gani ko yau in akwai wanda yake jin zahi babu kamar su masu kamfanin nan saboda duk mota da kwadi ba kuma asara ce babban lalle ana rayuwa kamar tarsa suna tsaya amma inda san shi mai kamfanin ne baiwa a samu wannan hadirin yanzu akwai tunda aka yi wannan akwai wasu masu kamfanin da suka yi niyya suka ce musu dauki alƙawari yanzu direbobi dole sai su dauki direbobi da yawa yanda za a rika dukkan kowace mota a bata direbobi ko biyu ko uku su kadai za su kula da wannan mota kuma inda madadin da wannan mota direbobi ne in suka je suka dawo za su huta kwana biyu kwana uku kwana biyu wancan su dauka haka ne suka ce dole sai sun sa kuɗi sun dauki direbobi to kuma abinda za ku sani direbobin ma suna da wuyar samu saboda muna da takarda wartace direba sai wanda ya samu horo na shekara bakwai yayi shekara bakwai yana tuki kuma sai wanda ya ba shekara 25 baya zuwa 30 haka to wannan ku suna da wuyar samu a yanzu inda ake
to amma sai wasu na dora alhakin wannan hatsara na ababen hawa musamman da su waɗannan kamfanonin jigila akan lalacewar hanya
to kun san lalacewar hanya ni ba ni sa ta cikin abin da yake kawo hadirra saboda muna da kundinmu da ake ce ma Kudularut ya kayyade irin gudun da ya kamata a yi bisa hajja mutane ba su bin wannan ka'ida da kuke ga mutane suna nema su yi kasis bisa hanya da kansu mutane sun sha rubuta musu a ba su izinin su yi kasis saboda motoci suna ratsa garuruwan su suna kashe musu mutane to kun ga gudu ne ake shi ko duk inda ke akwai gari da an tun karo gari akwai doka da suke cewa ka zo wuri gari kaza ka rike gudu mai hanya ita kudurinmu wannan takardar mu ta ce in hanya ba ta da kyau daidai gudun ka daidai ta hanya to kai da ka hanya ba ta da kyau ina kai da gudu dan ba layin hanya bane hanya ba ta da layi ko kadan in hanya ba ta da kyau kai da kanka wani gudun ko an ce maka kai gudu ba kai ba
menene zai iya taimakawa a shawo kan wannan matsala
yanzu shi ne ce muku wannan komiti da muka hauda kowa yana ciki duk wanda dai abun ya shafa da suna ciki in Allah ya yarda cikin wannan satin zamu tantanawa in Allah ya yarda mu gano menene Umar Faisal kuma mu ga menene maganin wannan
to adan ne kuma muka kawo karshen tattaunawar mu a jamhuriyar Niger idan Allah ya kai mu sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a majalisar sulhu mun barma da bakonsa Alhaji Zakawana Attau da ofishin ministan sufuri da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka baba ya kuma kire ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
haka muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
gwamnatin mulkin Sojoji ta Gini ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba ga matsin lambar shugabannin Afirka ta yamma na barin bararren shugaban kasar Alpha Conde bar kasar Dubannin mutanen Gini sun yi zanga-zangar adawa da takunkumin da aka akabawa kasar su yayin da shugabannin kasashen Afirka ta yamma biyu suka isa don tattaunawa da shugabannin juyin mulkin ajiya. Akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da 20 suka samu raunuka sakamakon fashe wasu abubuwa guda uku a yau Asabar a garin Jalalabad da ke gabashin Afghanistan in ji wani jami'in kungiyar Taliban. Zuwa yanzu muna da rahotannin mutuwar mutane biyu da waɗanda suka raunta kusan 20 inji jami'in na Taliban wanda ya nemi a sake sunansa kuma ya ce an kai harin ne kan wata motar sintiri mata da yara na cikin waɗanda suka jikkata inji shi ubannin kwamiti ya bada shawara na gwamnatin Amurka yayi watsi da wani shiri jiya Juma'a na tabbatar da yin amfani da dama wajen karɓar rigakafin coronavirus ta uku wanda ke haifar da kuma baya gwamnatin shugaba Joe Biden wacce ta yi nasarar samun ƙarar rigakafi ga kusan dukkan Amurkawa ta hanyar jefa ƙuri'a 16,000 kwamitin ba da shawara kan allurar rigakafi da abinci da magunguna yayi watsi da amfani da masu ƙara kuzari haɗakar ƙungiyar 'yan adawa na ƙasar Hungary sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau Asabar a zaɓen farko na ƙasar da suke fatan shine makasudin kawar da Prime Minister Viktor Orban bayan shekaru da aka yi ta cece-kuce da asarar dimbin zaɓuɓɓuka yan adawar daga baya sun haɗu tare da manufa ɗaya don tura shugaban da ya daɗe yana mulki daga mulki a zaɓe mai zuwa kawancinsu na jam'iyyu shida wanda aka fa a bara ya kunshi jam'iyyun siyasa daban-daban masu sautin ra'ayi da masu ra'ayin mazinjiya
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 4:30 agogon gundumar Colombia wato karfe 9:30 kenan agogon Nigeria Niger Cameroon karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia peace salam.